Godiya al'ada na gamsuwa da albarkan Allah. Kaunar Ubangiji bata karewa. Yana da kyau a jira ceton Ubangiji da natsuwa. Makoki, littafin Makoki, sura 3, aya 20 zuwa 26. Shugaban wata makaranta ya kasance a kowane abincin da zai ci sai cewa Ubangiji, na gode wa Allah da ka bani wannan abinci a yau. Wannan ya zama rayuwansa a kula yomi in ya hadu da abinci. Godiya shine abunda ya sa a gaba. Idan akwai wani abu guda daya wanda mutane ya kamata su yi, shine yin godiya da sa albarka akan abunda Ubangiji Allah ya bamu. Zunubi na rashin godiya kamar koyar cuta ce. Shin ka taba dauki lokaci ka godewa Ubangiji Allah da abunda ya yi maka a rayuwanka? Godiya ita ce kulkulwan zuciya. Kamar yadda annabi Irimiya ya rubuta, kaunar Ubangiji bata karewa. Yana da kyau a jira ceton Ubangiji da natsuwa. Littafin Makoki sura 3, aya 20 da kuma 26. Dukan lokacin da ka kidaya albarkan Ubangiji a rayuwanka, abubuwan da baka yi tsammani ba za ka gan Ubangiji Allah ya yi maka su. Bukatan rayuwa na da yawa, amma ga mai hankali yana sa hankalinsa ga abunda Ubangiji Allah yake yi masa, ba akan masaloli da sun handame shi ba. Mutane su yabi Ubangiji domin alherinsa da kuma ayyuka masu ban mamaki da yana yi wa yan Adam. Littafin Zabura 107, aya kuma 8. Ka dauki dan lokaci kai tunani akan abubuwa masu alheri wanda Ubangiji Allah ya yi maka a rayuwanka. Ka ce masa, Allah na gode da abubuwan da ka yi mun. Ka kasance tare da wannan kula yomi a cikin rayuwanka. Domin karin karatu, ka karanta Zabura sura 100, aya 1 zuwa 5. Ko kuma neman karin bayani, a tuntube mu a TWR Nigeria ko a kira lambar waya 0800 600 800 401.